viatge i els problemes de fons d'Amèrica que...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amerika ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Gana Muhammad Hafiz Baballe tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 18 ga watan Afrilun 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin siyasa guda tara a ƙasar Ghana sun haɗa kawance don tsayawa takara a babban zaben ƙasar da za a gudanar a ƙarshen wannan shekara. Haka kuma za mu ji ta bakin wani mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya. Kan yadda wasu masu faɗa a jiya ƙasar ke amfani da ƙarfin iko don kaucewa binciken jami'an tsaro. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. To amma fa kafin waɗannan duka, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna daga bakin Zahra Aminu Fage.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya faɗa a yau Alhamis cewa kungiyar tana aiki don turawa Ukraine ƙarin kayan yakin tsaron sama. Yana mai cewa Ukraine na da muhimman buƙatu na tsarin tsaron sama. Stoltenberg ya ce, mun tattauna bayanai game da tsarin tsaron sama daban-daban da muke da shi a NATO, kuma mun mai da hankali muna aiki tare da abokan hulɗarmu don tabbatar da cewa sun sake tura wasu tsarin tsaron sama zuwa Ukraine. Ya yi wannan bayanan ne ga manema labarai a taron ministocin harkokin wajen kasashen G7 a Italiya, wanda shi ma ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya halarta. Stoltenberg ya ce ana sa ran za a gudanar da taron majalisar tsaro ta NATO da Ukraine a gobe Juma'a, kuma ana sa ran shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai halarta ta kafar yanar gizo. Rundunar sojin Ukraine ta sanar a yau Alhamis cewa ta harbo dukkanin jiragen sama marasa matuƙa guda 13 wanda Russia ta harba a har-haren da ta kai cikin dare. Yayin da sojojin Russia suka sanar da lalata jiragen Ukraine guda 20. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarunta na tsaron sama sun harbo jiragen sama marasa matuƙa a yankunan Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Kherson, Kamalinsky, Poltava, Ternopil da Vinnytsia. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk, Zahe Lysak, ya bada rahoton lalacewar gidaje biyu ta kafar sadarwa ta Telegram, amma babu wani rauni da aka samu. Haka shi ma gwamnan Ivano-Frankivsk, Svetlana Onyuschuk, ya bayyana ta kafar Telegram cewa burbushin jirage marasa matuƙa da aka harbo sun tayar da gobara a wurare da dama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuƙa guda 16 da makamai masu linzami guda 2 a Belgorod, inda gwamnan yankin Vyacheslav Gladkov ya bayar da rahoton lalacewar wani gida da kuma wani mutum guda da ya jikkata. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce sojojin saman Rasha sun kuma harbo jirage marasa matuƙa guda 3 a yankin Rostov da kuma wani guda a Voronezh. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Alhamis cewa dakarunta sun kai hare-hare ta sama a duk faɗin zirin Gaza, inda suka auna mayakan Hamas da kayayyakin more rayuwa, tare da kuma hare-haren da suka kashe mayakan Hezbollah guda 2 a kudancin ƙasar Lebanon. Hare-haren na Lebanon shine na baya-bayan nan a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah akan iyakar ƙasar, wanda ya haifar da fargaba game da yaduwar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Isra'ila ta ce sojojinta 14 sun jikkata a jiya Laraba a wani harin da Hezbollah ta kai a arewacin Isra'ila. Qatar ta ce tana sake duba matsayinta na mai shiga tsakanin Isra'ila da Hamas. Prime Minister kasar ya bayyana hakan a jiya Laraba yayin wani taron manema labarai a birnin Doha tare da takwaransa na Turkiya. Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ya ce an wafinta shirin shiga tsakani ba tare da yin ƙarin haske ba. Ya ce al'amarin ya ɗauki watanni da dama, kuma bambance-bambance ya yaɗu sosai. A kodayaushe mukan yi aiki kafaɗa da kafaɗa da abokan hulɗarmu a wannan sulhun, kama daga Amurka da Jamhuriyar Larabawa ta Masar wajen ɗinke wannan giɓi da gabatar da shawarwari. Amma a ƙarshe aikin shiga tsakani yana da iyaka, dukkanin ɓangarorin sun yarda a samar da sulhu. Da sanyin safiyar jiya Laraba, Alsani ya ce tattaunawar tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza na cikin wani yanayi mai cike da tsarkakiya, kuma ana ƙoƙarin shawo kan matsalolin cimma matsaya. Ƙasashen Qatar da Masar da kuma Amurka sun shiga tattaunawa domin ganin an dakatar da faɗan tare da sakin duk wasu fursunonin da Hamas ke riƙe da su a Gaza, da kuma Isra'ila ta sako fursunoni Falastinu. An dakatar da jirage da dama a filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Dubai, biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya mamaye hanyoyin saukar jiragen sama da na'urorin magudanar ruwa na ƙasar. Filin jirgin saman na Dubai shine a matsayin mafi yawan jama'a a duniya idan aka zo da batun balaguran ƙasa da ƙasa. Kuma a yau Alhamis, jami'ai sun ce suna buƙatar rana guda kafin filin jirgin saman ya ci gaba da aiki. Shugaban filayen jiragen sama a Dubai, Majid Al-Joka, ya shaida wa tashar talabijin ta Al-Arabiya a yau Alhamis cewa da zarar ayyukan sun dawo daidai, za mu tantance irin barnar da ruwan ya yi, kuma za mu iya bayar da adadi na girman asarar da aka samu. Sanarwar ta biyo bayan rufe filayen jiragen sama na kwanaki biyu da aka yi tun bayan da aka yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a ƙasar. An kuma dakatar da zirga-zirgar matafiya, amma an ɗage wannan doka ne a yau Alhamis. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar WAM ya kira ambaliyar ruwa da wani lamari mai cike da tarihi, inda ya ƙara da cewa ya zarce duk wani abu da aka taɓa gani tun lokacin da aka fara tattara bayanai a shekarar 1949.
Zahara Aminu fage kenan, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Kungiyoyin siyasa guda tara a ƙasar Ghana sun haɗa ƙawance don tsayawa takara a babban zaben ƙasa mai zuwa da za a gudanar a Disamba 2024 don kariya lagon manyan jam'iyyun siyasar ƙasar na NPP da NDC da suke karɓa-karɓa na mulki tun da aka dawo jamhuriya ta huɗu a Ghana. Ga rahoton da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana.
Sabuwar ƙawancen da aka yi wa laƙabin Alliance for Revolutionary Change a ƙarƙashin jagorancin tsohon ministan ciniki da masana'antu kuma jigo a jam'iyya mai mulki ta NPP, Mr. Alan Cirmantin, da tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar CPP kuma jagoran ƙungiyar NIM a yanzu, Dr. Abu Sakara Foster. Sauran sun hada da UGM na Akwesi Adai da Ghana Green Party wanda Reverend Stephen Ayensu ya kafa, Third Force Movement da Mrs. Augustine Kujo ta kafa, da Non-Aligned Voters Movement wanda Mr. Kofi Beni Bongo ya kafa, da Mr. Henry Asante na Crusaders Against Corruption. Da yake jawabi a wurin taron kaddamar da ƙawancen ƙungiyoyin siyasa, Mr. Alan Cirmantin ya bayyana muhimmancin taron da kuma inda zai mayar da hankali idan an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa.
The significance of today's event lies in the fact that we are initiating a process that will redefine the architecture of political governance in our country.
Yace muhimmancin wannan taro na yau ya ta'allaka ne kan yadda muke bullo da wani tsari da zai sake fasalta tsarin tafiyar da harkokin siyasa a kasar mu. Mr. Cirmantin ya kara da cewa idan aka zabe shi a matsayin shugaban kasa, zai mayar da hankali ne wajen magance matsalar talauci da kuma sake saita kasar kan sabuwar hanyar ci gaba mai dorewa. Sai dai wannan ƙawancen bai tsone manyan jam'iyyun siyasa biyu da suka yi kaka gida mulkin ƙasar Ido ba, wato jam'iyyar NPP mai ci da kuma babbar jam'iyyar adawa ta NDC, kamar yadda jami'un sadarwar jam'iyyun suka ce.
Ni ne naku Alhaji Aminu Abu na Madina. a yi dai mu gani, domin ni na sani kasan nan in dai ba jam'iyyar NPP ba jam'iyyar NDC ba, ba wanda zai ce wai zai an sha kafa wai third force. Muna dauka American system, saboda haka nan yanda Allah ya so shi haka zai.
Adal Umar na jam'iyyar NDC ya ce idan wata jam'iyyar siyasa za ta rasa ƙuri'a sanadiyar wannan kawancin, to ba jam'iyyarsa ta NDC ba, sai dai NPP.
NDC muna da support base mu, ba yanda za a yi mutane musu je su vote ba Allah, wannan bai yiwa. Amma Allah na da support base a cikin NPP. Shi yasa in dai wani ya lose vote, me shi ya lose vote from Allah? In ka duba recent polls da ya fito, so indicate kaman vote ba wa miya ya drop, amma na Allah ya appreciate. What it means is that within the NPP now, when so su sun vote ma Allah, amma mutane NDC sun sai ma NDC da iko Allah. Shi yasa mu wannan bai dami mu. Wai dai kuma ta su yi tunanin election su damu shine ya NPP.
Fitaccen mai hasashen zabe Musa Dankwa, daraktan gudanarwa kuma shugaban bincike na kamfanin Info Analytics, ya ce idan wannan kawancen ya yi kokarin jawo su in NDC da kuma waɗanda ba sa goyon bayan kowace jam'iyya a cikinsu, to za su iya juya zaben zuwa zagaye na biyu.
Kokarin su duka ni na gani ya fito wurin Allah cikin Martin ne, ko cikinsu ne shine kwararre da ke da martaba cikin siyasan Ghana, sannan Abu Sakara. Indai sun yi kokarin suka safi hankulan mutanen da suke tare da NDC au floating voters nan, to indai suka yi haka nan, to zaben maybe an je second round. Amma indai ba su yi wannan kokari ba, na ga kokarin nan duka indai ya fito ga wurin NPP ne, to second round nan bai zuwa kai. Amma bai tsammani kaman ya samu wani much impact kan election nan ba.
Yanzu dai waɗannan ƙungiyoyin siyasan sun haɗa ƙarfi a ƙarƙashin jagorancin Alan Cirmantin don baiwa 'yan Ghana ƙarin zaɓi ga 'yan takara da za su zaɓa a babban zaɓen 2024 wanda za a yi a watan Disamba mai zuwa. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako, yanzu kuma sai Najeriya. Tambayan da ƙasar ta koma turbar demokuraɗiyya a jamhuriya ta hudu a shekarar 1999. Wasu masu fada aji da ake zargi da cin hanci da rashawa ko kuma aikata wasu manyan laifuka na yin amfani da ƙarfin ikonsu ta hanyar wasu ma'aikatan gwamnati ko kuma ɓata gari wajen gurgunta bincike da jami'an tsaro ke yi a kansu ko kuma sauran mutane da suke da alaka da su. Dangane da wannan batu na tattauna da mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya, Dr. Abu Yazid Bashir Rabi'u, da ya fara da bayanin irin ƙarfin da waɗannan mutane ke da shi wajen kaucewa tuhume-tuhumen da ake musu.
To gaskiya lamarin dai shi ne, yawancin waɗannan mutane dama masu laifuka ne, domin waɗansunsu masu bi ƙarfin doka. Saboda haka doka a Najeriya wani lokaci sai in ce ta marasa ƙarfi ne, saboda haka masu ƙarfi komai sai su iya yi kuma su fita ci. Komun rashin gaskiya su za su samu gaskiya.
To Dakta, me yasa suka fi ƙarfin doka?
To saboda su ma da kansu sun zama doka din. Sun tanadi kuɗaɗe waɗanda su kansu ma ba su san da su ba. Su san iyakacin shi wa. Saboda ka ashe suke su amfani da wannan dukiya da suka tara su yi duk abin da suke dama. Idan ta kai su kotu sun san hanyoyin da za su bi su fita. Wato su ba da cin hanci da sauransu su samu su ƙetare. Idan wajen 'yan sanda ka je za ka ga cewa 'yan sandan su ma an ba su cin hanci, sun canza alƙalami, sun yi abin da waɗannan mutane suke so. Kuma akwai abin nan na talauci da yake damun mutane, har za ka ga cewa mutum ya yi laifi kuma ana celebrating nashi bayan ya yi laifi cewa ga irin laifin da ya yi, watakila ma har sarauta sai a bashi, ko kuma waɗansu talakawa ma su zo su kare shi. Ba zan manta wani tsohon gwamna da aka kama shi a Turai lokacin da ya gudo Najeriya, hakan nan mutane ko mata suka yi nufin ashobi da ake cewa suka zo suna mana wai ɗansu ya dawo gida alhali ya gama sace musu. To halin da ake ciki a Najeriya kenan, idan ka ce za ka gaskiya, to sai dai abin da Allah ya yi da kai kuren.
Dr. Ajiya, an samu wata takaddama tsakanin jami'an hukumar EFCC inda suka kai samami gidan tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello inda suke neman su kama shi. Amma ana cikin tsaka da haka sai ga gwamna Mecci na jihar Kogi wato Ahmad Usman Ododo ya zo gidan da tawagarsa, wato da jerin gwanon motocinsa da jami'an tsaronsa, inda suka shiga gidan suka fito da shi. Gwamnan ake zargin sun tafi da shi. Me kake ganin ya janyo irin wannan? Ana ganin masu mulki wanda suke kai su je irin haka, hukumomi na gwamnati sun je za su yi aiki kuma su je su musu katsalanda.
To ni dai gaskiya ma ina ganin na bawa su jami'an tsaro na AFCC na kuma ba su laifi, tunda sun zo sun zagaye gidan shi akan lalle suna so su kama shi, kuma yana da laifi wanda ake tuhuman shi da shi. Saboda haka dan cikin mutanensu wani kira gwamnati ya gaya musu, saboda haka ya zo ya shiga ya ɗauko wannan tsohon gwamnati ya fita da shi. To ni a wajena shi gwamna ne yake da immunity, wancan gwamna tsohon gwamna ba shi da immunity. Saboda hakan nan da sai su tare wannan motan gwamnan su fitar da shi wancan wanda ake neman, in ya so shi gwamnan ya wuce domin ba shi da ikon da zai iya hana su cewa su fitar da tsohon gwamna din, ba shi da wannan iko din, shi kuma ba shi da immunity da za ta kare shi. To saboda haka an kirawo talakawa kuma waɗanda ake ba su waɗansu abubuwa ƙanƙanana, ana cewa layi su yi wala guri da a ba su wani abu, sun zo sun tsaya suna cewa ba za a tafi da shi ba, alhali kuma kuɗinsu ne ya kwashe ya yi abubuwan da zai yi.
To amma dakta, kana ganin irin waɗannan abubuwa za su haifa wa ƙasa ɗaya mai ido kuwa?
Ta hannun ƙasan tana cikin wani hali ne kuɗi, an makafi ne ma ba ma maganin samun ido ba, makafi ne za a haifa kuɗi.
To dakta, ina mafita?
Wallahi gaskiyar lamari yanzu shi ne mutane sake duba halayyarsu guda, saboda na ce laifin yana ko'ina ne, yana wajen talaka, yana wajen masu mulki. To saboda haka nan shi talaka za a zo a bashi wani ɗan abu ya zo ya zaɓi mutumin da bai kamata ba, shi kuma dama wanda ya zo neman mulki yana so ne ya yi dabdala da zuciyar jama'a. To saboda haka nan tunda kasuwanci aka bai da mulki, ba irin shugabanni da muke gani a ƙasashe daban-daban na duniya ba, abinda suke so suna so su bar legacy cewa a zamaninsu an yi kaza an yi kaza da ci gaba. Mu a Najeriya ba maganar cewa an ci gaba, an yi abubuwan ci gaba, a'a, meye idan ma ci gaba ne menene aka ɗiba na al'umma shine.
Mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya Dr. Abu Yazid Bashir Rabi'u kenan a hirar da ne da shi. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari ne akan carbon financing.
Yana aiki ne ta hanya biyu, ko ya zama an yi amfani da wannan kudin na carbon finance wanda ake samo shi daga su waɗannan masana'antu din da kuma ƙasashe wajen haɓaka abin da ya shafi dashe-dashe.
Illolin tsuntsaye jan baki ga muhalli?
Illolin su kashe biyu ne, akwai wanda suke kawowa na kansu direct, su za su yi abin ya zama illa wa muhalli ko kuma garin shigowar ɗan adam ya ga yadda zai da su.
Kuma dalilin da suke haifar da matsalar ƙarancin ruwa a wasu sassan duniya.
Dan adam yana buƙatar ruwa wanda ba ya da guba cikin shi, ba ya da wani abu da ya gurɓata shi. To irin wannan ruwan shine ake magana ana ƙarancin shi.
Sunana Aisha Mu'azu. Yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi na makon da ya gabata. inda shugaban hukumar da ke kula da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi Dr. Ibrahim Kabir ya yi tsokaci a game da carbon finance, wani tsari inda ake kimanta yawan carbon din da kamfani ko kuma ƙasa take fitarwa sakamakon ayyukanta da kuɗi da zummar sanya iyaka. Yau Dr. Ibrahim Kabir zai dora ne da bayanai akan carbon financing.
Shi kuma carbon financing shi ma daga baya ya biyo baya saboda an gano cewa duk da cewa an riga an sa wannan iyaka ana amfani da carbon credit din, sannan kuma an bude kasuwa ta sai da carbon din wanda ake kasuwanci da ake kira carbon trading, to sai a gane cewa bai wadatar ba, akwai bukatan kuma su a samu wata dama da shi wannan adadin iskar ma da aka sake din a cikin mahalli a samu wani tsari da shi kuma zai na dauke ta. Misali yanzu a bishiyoyi ko daji gabaki daya ko tsirrai gabaki daya in aka dauke su daga cikin abin da suke taimakawa a muhalli shine suna haɗiye wannan ita wannan iskar gas ta carbon wadda muke kiran abun carbon sequestration, suna zukan shi wannan carbon din. To sai aka bada dama yanzu akwai tsarin da su kamfaninnika din da kasashe duka za su yi amfani da kuɗi kuma su bayar a tsare-tsare na dashen bishiya da haɓaka gandun daji wadda kuma abin da suka riga suka fitar din nan na iskar gas shi ma ba zai tabbata a cikin muhalli yayi illa fiye da yadda ake tsammani ba. To sai aka samu cewa akwai carbon financing. Shi carbon financing yana aiki ne ta hanya biyu, ko ya zama an yi amfani da wannan kuɗin na carbon finance kenan wadda ake samo shi daga su waɗannan masana'antu din da kuma ƙasashe wajen haɓaka abin da ya shafi dashe-dashe wadda kamar yadda na faɗa na bishiyoyi da duk tsirrai da ka iya zukar wannan iskar carbon ta fitar da shi a muhalli, ko kuma ya zama an samu wata hanya na yin amfani da wasu dabarbaru na rage watsa iskan carbon din a cikin muhalli.
A wani bangaren kuma gwamnatin jihar Bauchin Najeriya ta ware naira miliyan 45 da zimmar yaƙi da tsuntsayen da aka fi sani da jambaki wato killer birds da turanci masu ɓarnata tsirrai. Malam Iliyasu Aliyu Gitar shine mai baiwa gwamnan jihar Bauchi shawari akan al'amuran noma kuma yayi bayani a game da ilolin waɗannan tsuntsaye ga muhalli.
Gaskiya jambaki tsuntsaye ne wadda ba wuri ɗaya suke zama ba, amma akwai inda duk shekara sukan je su sa kwai su fafe sahibi a ƴansu, kuma ba sa tafiya kaɗan. Nufina in za su yi tafiyan nan za ka samu a lokaci guda za a iya samun miliyan 5 ko sama da haka, kuma ba ƙasa suke kwana ba kan bishiyo suke kwana, su yi gidajensu su sa kwai su fafe. To kagan an ce maka miliyan 5 sun je sun fafe, ko da aurensu irin na ɗan adam ne mata hudu namiji ɗaya aka samu za su sake samun 1/5 ɗinsu, kaga abin miliyan 5 sun zo miliyan 6 a fafa ɗaya kawai. To kaga suna da yawa, kuma ka san ba abin da Allah ya halitta da baya cin abinci, kuma bare in ka sa kwai ɗin nan gaskiya tsuntsaye ne da kaga wannan jambakin ba karamin yawa suke da shi ba, tunda kuma suna cin abinci kuma ba noma suke ba, dole za su ci abin da ba nasu ba. Wannan ya kai mu ga nuna cewa suna iya ta'adi kenan wa manoma.
To ya illarsu yake ga muhalli?
Su wayannan tsuntsayen illolinsu kashe biyu ne, akwai wanda suke kawowa na kansu direct, su za su yi abin ya zama illa wa muhalli, ko kuma garin shigowan ɗan adam ya ga yadda zai da su ya yi illa wa muhalli fiye da yadda su suka yi. So shi yasa suka zama abin damuwa. Illa na farko da suke yi shi ne suna da yawa, kuma gidan nan da ganyen ciyawa ko na abinci suke yi. So duk inda suka je za su yayyaga ganye saboda yin gidan da za su sakonna. So duk inda waɗannan suka yaga ganye kuma ka san komai jejin za su yaga abin da ke wurin, sai a bar jejin da dajeji ne ya zama na ya zama a waje. Kuma ka san illan kaman ka je ka ciccire ganyen da ke cikin bishiya, kaga ka mai da kaman ba bishiyan ne, wasu bishiyan zai kai ga mutuwansu, wasu zai sa ga lalacewansu, kuma ya fidda wurin fili. Wannan illa ne ga muhalli. Bangare na biyu shine ainihin abincinsu ƴaƴan ciyayi ne. So kaga duk wani ciyawa ko mai amfanin sa wa muhalli ko dan adam in dai suka cinye wannan ƴaƴan, it means ba zai zuba ƴaƴa a ƙasa ba bare wani ya tsira, an rasa wannan ciyawan kenan ko kuma an rage yawan sa. So duk taimakawa da yake wa muhalli wannan ciyawa taimakon ya ragu, so kaga illa ya shigo ciki. Wannan ɗaya daga cikin direct illolinsu kenan. Kuma
inda ba isasshen ƴaƴan ciyayi to sukan shiga su ci abin da aka noma.
Shi kuma injiniya Burhanuddin Abbas Mashi, kwararre a fannin tsarin gine-gine wato civil engineer, ya yi tsokaci ne akan dalilan da ke janyo ƙarancin ruwa.
Shi dai ruwa ba ka da yanda za ka yi ka same shi da kyau sai an haƙo shi, kuma sai an bi hanyoyin da za a haƙo shi a samo shi yanda ya kamata, sai kuma an tace shi an gyara shi. To wannan aikin injiniya ne, zai amfani da karatun da ya yi a fannin ruwa, don shi civil engineer ya kunshi abubuwa da yawa, ya kunshi fannin gine-gine, fannin hanyoyi, fannin duk wani abu. Shi yasa idan ka kai shekarar karshe a makaranta sai ka yi specializing a kan
fanni daya, a wani fanni guda,
saboda suna da yawa. To ni sai na koma fannin ruwa wanda ya shafi ayyukan dam haka, wanda za a tara ruwa a gyara shi, ana iya aiki da shi wajen ayyukan noma nan, da ruwan da ake sha ma wanda ke shiga gari duka.
Za ka ji ana cewa ana ƙarancin ruwa, amma kuma idan ka bi tushe na duniya, ruwa shine kaso kusan 70.
Gaskiya ne wannan. Shi ruwa akwai shi, amma ba kowane irin ruwa bane dan adam zai yi amfani da shi. Dan adam yana bukatar ruwa wanda ba ya da guba cikin shi, ba ya da wani abu da ya gurbata shi, wanda zaka iya sha, kai amfani, ka ci, ka dafa abinci, ka yi wanka, ka samu. To irin wannan ruwan shine ake magana ana karancin shi, saboda kamar da yanda kuka san, kamar Najeriya akwai matsalan kididdiga, a kididdiga yawan mutane da kuma sanin abin da suke bukata, wanda shin an zo wajen fitar da waɗannan abubuwan da za su tace ruwan da sauransu, da kuma irin wannan ayyukan da za a yi na dam da sauransu, za a san menene ya kamata mutane suke bukata gaba daya. Da rashin wannan da kuma dai abubuwa da ya matsaloli da suke kawo wannan, sai ya zamana, amma saboda an dade wannan projection din da aka yi an wuce shi, saboda haka ba za a samu ainihin yawan abin ruwa na ake nema wanda zai
mutane
suke bukata, wanda za su yi amfani da shi. To kun ga wannan zai kawo matsalan karancin ruwan, saboda population yana karuwa. Kila an ce an yi provision na mutum miliyan 3 za su yi amfani da ruwa, an samu mutum miliyan 10, ya za a yi ruwa ya yi masu.
Mai sauraro, abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da shirin zuwa makon gobe, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Ibrahim Kabir, Malam Ilyas Aliyu Gitar da Injiniya Burhanuddin Abbas Nashi, da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Abdul Wahab Muhammad da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, James Stoltenberg, ya faɗa a yau Alhamis cewa kungiyar tana aiki don turawa Ukraine ƙarin kayan yakin tsaron sama. Yana mai cewa Ukraine na da muhimman buƙatu na tsarin tsaron sama. Stoltenberg ya ce, mun tattauna bayanai game da tsarin tsaron sama daban-daban da muke da shi a NATO, kuma mun mai da hankali, muna aiki tare da abokan hulɗarmu don tabbatar da cewa sun sake tura wasu tsarin tsaron sama zuwa Ukraine.
Rundunar sojin Ukraine ta sanar a yau Alhamis cewa ta harbo dukkanin jiragen sama marasa matuƙa guda 13 wanda Rasha ta harba a har-haren da ta kai cikin dare. Yayin da sojojin Rasha suka sanar da lalata jiragen Ukraine guda 20. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuƙa guda 16 da makamai masu linzami guda 2 a Belgorod.
An dakatar da jirage da dama a filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Dubai, biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya mamaye hanyoyin saukar jiragen sama da na'urorin magudanar ruwa na ƙasar. Filin jirgin saman na Dubai shine a matsayin mafi yawan jama'a a duniya, kuma a yau Alhamis jami'ai sun ce suna buƙatar rana guda kafin filin jirgin saman ya ci gaba da aiki.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a je mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta karanto labarai, sai Julius Gresham da ta shirya kuma ta bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri. Ma'assalam.